Daga nan birnin Washington DC na gundumar Columbia sashen Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai na Jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran sun hada da gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol da Niya a birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim Kalamu Sigarba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe ke gabatar muku wannan shirin da asubahin ranar Lahadi 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2019. Da fatan wato ba sauraron mu sun wayi gari lafiya. Ga fakanin labaran.
Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi kakkausar suka ga kasashen Turai kawayen Amurka kan matsayin su game da Iran da Venezuela. An killace gauran dakarun ISIS a wata yar karamar unguwa dake kauyen Bakahuz na gabashin Syria. Rundunar sojojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyautar zaton masu ikrarin jihadi ne da sojojin gwamnati.
To kallon labaran kenan. To kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji mu dauke da shirin zabe ko nadi da kuma rahoto na musamman. Amma da farko mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga kasashen Turai kawayen Amurka kan matsayin su game da Iran da Venezuela a wani jawabi da yayi a wani babban taro da aka yi a Munich kasar Jamus game da batutuwan tsaro. Lokaci yayi da ya kamata kawayen Amurka na Turai su daina yin zagon kasa ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma wannan gwamnati mai yawan kisa da kuma jirkita tsari. Lokaci yayi da ya kamata kawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar nuclear Iran, abinda Pence ya gaya ma wakilan a taron kenan. Ya kuma yi kira ga kawayen Amurka da su amince da madugun yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela na halas. Tuni kasashen Turai sama da 20 suka yi hakan, to amma kungiyar tarayyar Turai bata yi da amincewa da Guaido a matsayin shugaba. Da dama na ganin Nicolas Maduro wanda ake takaddama kan halaccin shugabancin sa da magudi ya ci zaben bara, yayin da kasar ke fama da fatara da tsadar kaya. Har ila yau dai masu ra'ayin zamanin baya na iya daukar kwakwaran mataki na goyen bayan yanci a zamanin yanzu. Yau muna kira ga kungiyar tarayyar Turai da ta shiga sahun gaba wajen goyen bayan yanci da kuma amincewa da Juan Guaido a matsayin shugaba ɗaya tilo na kasar Venezuela, a cewar Pence. Pence ya yi ta bayyana China a matsayin wata barazana ga Amurka da kawayenta. An killace gauran dakarun ISIS a wata yar karamar unguwa da ke kauyen Bagahuz na gabashin Syria, inda ake gab da murkushe su. Bisa ga bayanin kwamandan dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka, bayanin na jiya Asabar ya biyo bayan fadan da aka shafa kwanaki ana gwabzawa cikin matukar wahala kuma sannu a hankali a yayin da dakarun ISIS suka ja daga a ɗan yankin ƙasar da ke daɗa raguwa. Don haka suke ta gwada shiga yarjejeniyar zaman lafiya, yiwuwar miƙa wuya wanda har yanzu bai yiwu ba. A wani taron manema labarai a bayan garin Bagahuz, kwamandan na SDF jiya Furat ya ce, nan gaba kaɗan za mu bayar da labari mai kyau ga duniya kan shuɗewar daular ISIS ta fuskar soji. Furat ya ce daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa, wadda a da ta haɗa da yankuna mai yawa a Siriya da Iraki, yanzu ta ragu zuwa wani ɗan yanki da bai ma wuce mita 600 murabba'i ba, kuma yanzu mayakan na ISIS na shan wuta daga kowane sashi. Rundunar sojojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyauta da tan masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati a wani wurin duba ababen hawa da ke yankin ruwan Sinai. Wani mai magana da yawun sojan kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP a wani rubutaccen bayani cewa an hallaka mayaka bakwai a wani hari da aka kai a Sinai mai fama da tashin hankali yayin da sojoji 15 ake tunanin ko dai sun mutu ko sun ji rauni. Tamir El-Rifai mai magana da yawun sojojin ya faɗa a cikin sanarwar cewa jami'in soji ɗaya da kuma wasu sojoji 14 sun mutu ko sun ji raunuka. Ya kasa bayyana adadin waɗanda suka mutu. El-Rifai ya ce jami'an tsaro za su bi bayan duk inda 'yan ta'adda suke domin su kawar da su. Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert jiya Asabar ta janye sunanta daga jerin waɗanda za a zaɓi sabon jakadan Amurka na Majalisar Ɗinkin Duniya daga cikinsu. A cikin watan Disamba, shugaba Donald Trump ya sanar cewa ya zaɓi Nauert don ta cike gurbin Nikki Haley, wadda ta sauka daga matsayinta a ƙarshen shekarar 2018. A cikin sanarwa, Nauert ta ce, "Na gode wa shugaba Trump da sakatare Mike Pompeo kan yarda da ni don na zama jakadiyar Amurka a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya." Duk da haka, watanni 2 da suka wuce sun zama da matukar wahala gare ni da iyalina, saboda haka janye sunana shi ya fi a alaga iyalina. Fadar Vatican ta faɗa jiya Asabar cewa Papa Roma Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika a Amurka mai suna Theodore McCarrick da ya yi abin kunya. A cikin watan Yulin bara, Francis ya amince da murabus ɗin McCarrick da ya yi daga makarantar horar da malaman Katolika, biyo bayan zargin cewa ya aikata laifin lalata da yara ƙanana da kuma manya a shekaru da dama a lokacin yana koyarwa. Fadar Vatican ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar a cikin watan Janairu a Janairun wannan shekara cewa ta samu McCarrick da aikata laifi yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki da 'yan ɗariƙar Katolika ke faɗar laifukan da suka yi wa Ubangiji, inda aka tabbatar da laifinsa na yin lalata da yara ƙanana da manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba. Doka ta 6 ta ce karka aikata zina, kuma wannan dokar na ɗaya daga cikin dokoki 10 na littafi mai tsarki ko Bible da Allah ya saukar, kuma wannan wani muhimmin umarni ne a addinin Yahudawa da na Kirista.
Muhammad Hafiz Kwaballe ke nan ya taranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ilkaya da shirin zabi ko nadi.
Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labaru kan zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ilkaya zan gabatar. Kowace rana ce za a sanar da sakamakon zaben shugaban kasa. Duk da Obi ta jinne daga takarar, ita zan kada wa ƙuri'a, inji yar faɗi tashi Aisha Yusufu. Yayin da Buba Galadima ke cewa PDP za ta lashe jihohi da dama, matashi daga jihar ta Yobe Abubakar Fika ya ce APC suke marawa baya. Don PDP ba ta taba lashe zabe a Yobe ba. Muna so a kama tsohon shugaban Ted Pant dan yana yi wa gwamnati zagon kasa kan abin da ya sa talakawa zaben gwamnatin tun farko, inji kungiyar campaign din Buhari. Waɗannan da wani rahoto da Hassan Maina kai na shirya mana kan dambarar siyasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Da Alhaji nan za a fara samun sakamakon zabe ba don dagewa da aka yi zuwa Asabar mai zuwa ba. Kafin mu kawo hasashen ranar da ake sa ran samun sakamakon zabe matukar aka yi zaben, ga nanatawar bayanin shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu kan dalilan dage zaben.
wato wasu ƴan matsalolin ne suka taso dangane da shirye-shiryen zabe musamman jigila na kayan zabe ta hanyar da za mu bude rumfunan zabe a ƙasa bai daya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata asabar wannan dalilin hukumar zabe ta taro ta dage wannan zabe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu zabe na biyu wanda ada muka shirin za a yi 22 ga watan March yanzu an daga shi zuwa ranar 9 ga watan March
yanzu kuma ga hasashen ranar da za a samu sakamakon zabe in an yi zabe a makon gobe daga kakakin hukumar Aliyu Bello
Najeriya dai babbar kasa ce kowa ya san haka kuma ana bayyana sakamako ne bayan an kammala samun shi daga jihohin da ya kamata ya fito dan haka ba ka riga malamin masallaci kace za a kammala zaben nan ranar Talata ko Litinin ko Laraba da sauransu
ai wancan ma na 2015 abin da ya faru kowace jiha ta kawo sakamako ana fada mutane suna lissafi wasu kafin ma a kai ga sanar da sakamakon hasashen fito kan tituna suna ta murna cewa gwanin su ne ya lashe zabe
eh suna iya duba abin da suke samun labarai amma duk waɗannan abubuwan da ake yi irga malamin masallaci ne ana so a jira har sai an ji daga bakin kuma zabe domin kar a wayi gari a yi murna ta zo ta koma ciki kuma a dauka cewa kuma zabe ta yi gaman kanta sai abin da ba daidai ba
zabe dai kamar gasa ce da akan samu wanda ya lashe da wanda ya sha kai ita kuma kungiyar campaign din shugaba Buhari ta buƙaci hukumar EFCC da ICPC su damƙe tsohon shugaban hukumar asusun tallafawa manyan makarantu TEPFAN Dr. Baffa Bichi jami'in labarun kungiyar Gidado Ibrahim ya ce gwamnatin ta sauke Baffa ne don tabbatar wa masu zabe za ta ci gaba da yaƙi da cin hanci
muna ganin bai kamata mutum ya hau irin wannan mukami ba ya zo bayan an sauke shi ya ci gaba da soki buruzu ya ci gaba da fade-fade da maganganun da basu dace ba da basu kan ka'ida da wannan ya nuna mana cewa ya kamata mu kira ga jami'an farin kaya na SSS na legacy na kasa da ita hukumar fada da ta yi wa tattalin arzikin zagon kasa da su kamo shi su yi bincike maybe a nan ne zai zo ya magana na gaskiya akwai barnace-barnace da yawa wanda lokacin shi malamai da suke waje wanda ya kamata su je su karo ilimi haka aka basu su kara zube ya hana wasu wanda za su tafi su je ɗalibanmu haka abubuwa da yawa kuma wannan kuɗin an cire su kuma an ba da waɗannan kuɗaɗen me aka yi da su me ya yi da su har aka kore shi ba wanda zai ce ga abin da Dr. Baffa ya yi da waɗannan kuɗaɗe don haka muke gani ya kamata a yi bincike yadda wannan gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ba mata ce bane don tana yi ita ne kadai ta daure gwamna dan jami'anta don haka wajibi ne mai wannan kira a gaggauta cakko Dr. Baffa ya zo ya yi jawabi ya ga bayan sun yi bincike kuma su kai shi kotu don kowa ya ga abin da yi maimakon wannan maganganu da yake yi a game da minister ilimi da sauransu
me za ku ce kuma abin da ya ba mutane mamaki shine bayan cire shi Dr. Baffa nan sai aka dauko tsohon shugaban wajen Farfesa Bogoro aka dawo da shi kan mukaminsa sai mutane suke tambaya to mutumin da aka cire saboda ba a gamsu da shi ba me yasa aka saki dawo da shi kuma
to wannan shi a Professor Suleiman Bogoro takaddun da aka gama bincikensa duk mun gani ba hukumar da bata bincike shi ba kuma ta rubuta masa clearance duk hukumomin da ka sani sun yi rubutu a kansa cewa shi ba zalimi ba da ya ci kudin kasar nan ba
Dr. Baffa dai bayan sauka daga wannan mukami ya zargi ministan ilimi Adamu da cewa ya nemi ya zamba cikin aminci ne inda shi ko yaki da hakan yasa ya zuga aka kore shi daga aiki yanzu kuma ga zantawa da ni da yar gwagwarmaya Aisha Yusufu a lokacin taron mata da muryar Amurka ta shirya Abuja karkashin jagorancin Grace Alheri Abdu ta ce ita yadda takarar da ta janye wato Obi Ezekwesili za ta kadawa kuri'a tana mai cewa ba ta gani ba tsakanin manyan 'yan takara da hakan ya sa ta yi takarar zaben 2015
mayawancin mutanen yau da zake zagi mu ina suke azumi 30 ne akan shugabanci shugaban Muhammadu Buhari to a yau din kuma shugabancin shi ya zo ba abin kirkin da ake yi sai da talaka suna ta cikin wahala ana ta kashe-kashe zamfara yau an maida zamfara kaman kawai banda an maida ita kaman makabarta kullun abin ne 30 abin ne 80 abin ne kaza haka ake ta fama yi kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi kaman kunnen shego kaman bai san ma abin da ake ba kawai da siyasa ce take gaban shi to lokacin yadda na tsaya a lokacin Goodluck Ebele Jonathan da ake kashe-kashe a su Borno da su Adama da sauransu na tsaya to haka din a yau din nan kuma nake tsaye kuma gobe duk wanda yazo duk wanda zai shigo haka kuma zan tsaya dan basu daidai ba zan yi magana wannan ba zan san wai ko mutum ko wane bane abin da ya kamata because at the end of the day ya kamata a ce talaka ya ji dadin arzikin kasar nan ni na tashi a Talauci kuma na sai me Talauci mutum ka tashi tun san hadira bace abinci ba saboda kuma mu da muke din nan muna ganin wai mutane suna magana a ai ya isa ya haife ki ai ya isa kamar shi kakanki ne ban zabe shi a matsayin ubana ba kuma ban zabe shi a matsayin kakana ba na zabe shi a matsayin shugaban kasar Najeriya ni ma kaina shi kana na 45 na isa in zama shugaban kasar Najeriya saboda haka idan yana son ya zama kaka ya koma daura ya je ya zauna zan zo in tsuguna in gaishe shi a matsayin shi na kaka amma as long as yana aso rob kuma zai yi policies zai abubuwan da yake zasu affect din rayuwa na zasu affect din rayuwa ana da kuma rayuwar jikoki na da ban samu ban Allah ya bani su to dole kan sai na kira shi ko in ce mishi abin da ya kamata
a to dama Aisha ai kowa da irin ra'ayin sa da kuma yadda tabaron sa yake kallon lamuran yau da kullum kakakin campaign din PDP engineer Abubakar Galadima yayi hasashen abin da yake gani da yanzu da PDP za ta samu a zaben gwamnati a watan gobe
ai APC ba za ta iya a cikin gwamnatinta 23 ne ko nawa ne yake zance ai da kira za ta tsere da uku in dai sa'a in dai zaben fisabilillahi za a yi sai dai in ma gudi za a yi duk zaben da yanzu ya fito da alƙalma yace wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba wata jam'iyya ta ci Jigawa ba PDP ba wata jam'iyya ta ci Kaduna ba PDP ba kai ma ka san ƙarya ake yi rubuta ƙuriyar akai amfani da karfin gwamnati akai amfani da karfin yan sanda da yan sandan ciki
engineer wani misali zaka kawo da mutane za su fahimci wannan hasashen
ai da Buhari ya je waɗannan misali jihohi uku da na ambata ai ko kashi ɗaya cikin uku bai samu ba tunda mu za mu je zaka ga mutane suna kuka suna dora hannu aka kaman an musu suna ihu
dai kamala hasashen na Galadima wani matashi daga Yobe jihar Boma ya shigo shirin nan yana mai cewa in haka ne me yasa PDP wato da nasara a Yobe ba matashin shine Abubakar Adamu Fika
mu da mutanen Yobe mafi yawan mu mun fi goyen bayan APC tunda aka kafa democracy a Yobe state APC ne ta rike mulki a Yobe state so insha Allah bayan election still APC ne za ta rike mulki a Yobe state
kuma ba kafa APC ne ai kusan 2015 ne yanzu APC ta fara kai shekara 4 ko da kafa
eh nufi na tun sunan APC na da ake APP All People's Party har aka dawo on Nigeria People's Party APC ita take rike da Yobe matasa wanda suke gida su fito su zabi APC dan a taimaka mai malabuni ya karbi mulkin nan dan zai kawo mana ci gaba a Yobe state kuma zai amfani da matasa ayi aiki a Yobe state insha Allah
kullun matasa kuna cewa ku ke so a ba ku dama ku yi mulki ya buwa irin wannan kashi an san hannu an ba ku dama amma ba ku fara amfani da damar ta ku ba
eh duk da cewa constitutionally an ba mu daman amma kuma due to structure na party da kuma wasu irin abubuwa ka san mu matasan ba mu da karfin da zamu ja da su manya-manyan mutanen da suke party din sai kaga an danne mu an biya kuɗi mu kuma ka san ba mu da kuɗin da su manyan suke da shi
to me yasa ba za ku hada kuɗi kamar shugaba Buhari ba cewa kai matasa ne suka hada kuɗi suka biya masa form din takara naira miliyan 45 bai tsaya
tabbas duk da cewa matasa ne suka hada kuɗi ai ka san shi shugaban kasa ne so matasan can akwai abubuwan da suke nema a wurin shi so dole za su fitar da kuɗi
Abubakar ai matashi da yadda Allah zai taso wata rana kuma ya shiga siyasa da ta kwanta masa a rai ko kuma ya zama mai kada ƙuri'a kawai kamar yadda na ambata tun farko zan kawar da kujera ta gefe dan Hassan Maina kaina ya shigo da wannan rahoto
Muhammad Mustafa Ladan jagoran wasu gungun yan Bauchi ne dake hankoran ganin gwamna MA ya sake darewa kujerar gwamnatin jihar a Karo na biyu to sai dai kuma a baban nan jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar ta yi fama da koma baya inda wasu gaggaganta suka canza sheka zuwa wasu jam'iyyu
a cikin shirin nan ku dauko mutum daya wanda yazo yayi wani abin da za a gani a Bauchi babu shi kowa daga shi ya yi shi daga wanda yayi siyasa ne lokacin da ya bari ya gude tafi kasar waje zauna sai wanda ya gude ya bar Bauchin ya zauna a Abuja ba ruwan shi da mutanen Bauchi in ka zo gidan shi ba za ka iya ganin shi ba hasali ma babu wanda abu takamaimai za su iya cewa sun nuna a matsayin su na masoya Bauchi ko ɗan Bauchi wanda suka taimake su idan kuma akwai wani ya fito ya faɗa mana
amma su kai kana da kwarin gwiwa cewar gwamna MA zai kara samun nasara
Malam Muhammad mai gaskiya a wannan ai babu ma wanda yake takara da shi duk waɗannan shirme suke in kuma za ka kira sunan mutum daya ko kuma cikin mutum shidan nan duk zan gaya ma kowane da illan shi kuma dukkansu akwai abubuwan da zan iya faɗa kansu ina faɗan wannan abu ne ba MA don ya kira ya bani rabban da wani matsayi a Bauchi hasali ma bai wasan ni ba amma duk wanda zai ba da bayani ya fito ya faɗi me yayi wa Bauchi sannan in wani wanda yake tsammani zai zo ya ba da wani bayani akan cewa a'a shi dan Bauchi ne shi kanshi me yayi
menene ba ka kwarin gwiwa cewar MA zai kai labari duk da irin wannan adawa mai tsanani da yake fuskanta
ko kuma me baka labarin kan cewa ba zai kai ba
eh abin da mun labari shine duba da yadda jigajigan jam'iyyar APC a Bauchi jigajigan su sun kuma wata jam'iyya daban
kamar wa kenan muna ganin jigajigan PDP ne har daga chairman na PDP na kasa
misali kamar fitar su daga jam'iyyar ku ta APC bai za kamar guyuwar ku ta yi sanyi ba
ka san wani abu da ake fadi kwace abu a hannun waɗannan mutane kamar saurayi ne ma rubutuwa ba su ma da abin a hannun su bullantana kwace
To sai dai kuma a cewar dan PDP Kali Usman karbar mulki a hannun gwamna MA ba wani kayan gabar bane duk da ita ma PDP ta yi ta fama da kuma baya a bayan nan
kuma wannan gwamna MA abu ne mai sauki dama lulu ne akan juji kaddara ta kawo shi ya zama gwamna a jihar Bauchi ba dan ya cancanta ba sak da aka yi ya kawo shi ya zo ya zama gwamna in ka dubi shugaban kasa Buhari babu jihar da ya je a Najeriya irin Bauchi ba dan komai ba dan ya tabbatar da MA ya koma gwamna a Bauchi to ina son in tabbatar maka ko Buhari zai koma Bauchi ya zauna da yaddar Allah mu al'umar Bauchi MA ba zai koma gwamna a Bauchi sai mu ce maka bai cancanci ya zama shugaban al'umar ba
masu sauraro da wannan muke kammala shirin zabe ko nadi wannan mako sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shirin a madadin wakilin masan maina kaina da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma muryar Amurka ni naku Nasiru Adamali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
kage da Nasiru yanzu kuma ga rahoton mu na musamman tare da Ibrahim Abdul Aziz
wannan ne ma dai karo na uku da ake dage zabe a Najeriya tun bayan da kasar ta koma mulkin demokradiya lamarin da yanzu ke neman zama sabon salo a kasashen Afrika to wai ko me ke sa hakan Dr. Aliyu Tilde manazarci ne kan harkokin yau da kullum na ko danganta lamarin da kasawa jam'iyyun da ke mulki
wannan ba shine lokaci na farko ba so biyu a lokacin da shugaba Goodluck yake mulki an yi wannan abu a 2011 sannan aka maimaita a 2015 na 2011 idan ba amince ba ana ma wasu guraren har ma an fara jefa ƙuri'a ko kuma ana cikin shirin yin zaben a ranar zaben ma a kadakatar na 2015 kuma babban jami'i na tsaro na ƙasa Dakarar Sambo da Suki shine ya faɗa a Ingila ya fasa kwan a can cewa za a daga zabe ya kamata a daga to kuma duk da ANEC da basu so haka ba a ƙarshe dai jami'an tsaro suka taru suka ce to su fa gaskiya ba za su iya bada kariya ba na tsaro so dole ANEC suka yadda aka daga din da sati 6 so wannan abun kuma kaman a kwanan nan ma mun ganshi ya faru a kasar Congo so kamar yana nema ne ya zama wani salo na lelaye yan adawa bayan sun gama shirin su gaba daya sun rarraba kuɗi gaba daya an biyawa agent an biyawa waye sai kuma a ƙarshe a zo a ce an daga to kila ko akwai abu da jam'iyya mai mulki bata kammala ba ko kuma kila kamar da shi shugaban ANEC yake nunawa cewa ba a kammala shirye-shiryen kai kayan aiki ba to duka waɗannan suna iya zamewa dalilai
to amma ai yallabe wasu yan zargin cewa da hannun gwamnati a dage zabe kamar yadda ya faru a baya da kuma yanzu
gaskiya yana da wahala kuma ko shi shugaban ANEC din ba zai iya tabbatarwa ba shi dai abin da zai iya tabbatarwa shine kayayyakin aiki da ya kamata a kai su wuraren da za a kai su ba su isa ba a lokacin da ya kamata har kuma a ce an rarraba su an yi zaben nan a yau daidai to amma me yasa ba su isa din ba wannan kuma kowa yana cewa ga irin fahimtarsa a dalilin da yasa aka yi haka to koma dai menene su wanda suke kan gwamnati su ne za su fi cin gajiyar daga zabe saboda su dukiyar da take hannunsu da jami'an da ke hannunsu da kayan aikin da ke hannunsu dukkan na gwamnati ne da shi za su yi amfani. Idan za a yi campaign gwamna shugaban kasa da sauransu ai ba wai da motocin gidansu suke yin campaign ba, da motocin gwamnati ne. Haka nan poster da billboard da sauransu da ake duka da kayan gwamnati ne. So domin an daga zabe wannan ba zai shafe su sosai ba kaman su yan adawa. Idan aka daga zabe to dan adawa ko dan hamayya kai za a ce ya fito da duk kudin sa ya rarraba, to idan aka daga da wuya a ce sati mai zuwa zai iya sake fito da waɗansu kudin musamman wanda ba yi da ƙarfi sosai har a ce zai sake biyan agent. A ƙarshe dai kaga shikenan ba zai samu wanda za su tsaya masa ba akan akwatin zabe. To wannan abun gaskiya musamman a 2011 ya sa wanda suka yi takara da gurare da yawa a ƙarƙashin jam'iyyar CPC musamman wanda suka yi takarar yan majalisar tarayya wanda aka so wanda aka dakatar da zaben su a wannan ranar, to gaskiya daga cikin su wanda da ake sa ran cewa za su ci zaben nan idan da an ƙarasa zaben a wannan rana, to haka nan dai suka kare ba su ci wannan zabe din ba saboda ba su da dukiyar da za su sake fitowa da ita bayan sati biyu ko uku a ce za su sake sawa. So tabbas irin wannan abu yana baiwa yan hamayya wahala sosai, sannan kuma yana jawo masu jefa ƙuri'a ya zama gwiwar su ta mutu da yawan su ba za su sake dawowa ba.
To sai dai kuma masu bin diddigi na maganin baya ga batun kasawar hukumomin zabe su ma kansu jami'u da kuma 'yan siyasa kan taka rawa a wannan lamari. Malam Ibrahim Shehu Adamu wani ɗan jarida ne kuma jami'a cibiyar bin diddigi .com ya ce idan aka bi ta barawo to kamata ya yi a gabin ta mabi sawu, inda kuwa ya ba da misali da cewa
wato a lokuta da dama ana samun yawan dagewar zabe a kasashenmu na Afirka musamman idan ita kanta hukumar zaben ba ta da wato yanci ko gashin kanta kenan. Yawanci za ka ga gwamnatoci wanda suke mulki suna katsalandan ayyukanta, kuma ita kanta ko ta gama shimfiɗa nata shirin sai kuma gwamnati mai ci saboda tana da nata buƙatun ta sanya baki waɗannan shirye-shirye kuma a rusa su ko kuma su yi abin da ya da gwamnatin suke so. Sannan kuma akwai batu na biyu wanda suka keɓanci kuɗaɗen gudanarwa a lokuta da dama dai saboda yawanci kasashenmu na Afirka kasashe na tasowa ana samun matsalar samun isassun kuɗaɗen gudanarwa, kuma wannan kuɗaɗe sun gibanci kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen siyo na'urorin zamani wato wanda suka hada da wato su kansu takardun ma da za a yi dangwale a kai da sauran irin da horon ma'aikatan da za su gudanar da zaben da sauran dai abubuwa da dama. To idan ba a samu irin waɗannan kuɗaɗen ba kuma ba ya horon ma'aikata yadda ya kamata ba, sai an gibanci daidai lokacin da za a yi zaɓe sai abubuwa su su dagule gabaki da ba za a yi yadda ake so ba. Kamar misali a Najeriya hukumar zaɓe dai ta amince cewa an ba ta kuɗaɗen da take buƙata, amma a yaushe aka ba ta, kuma ta yi kuka da yadda yawanci 'yan siyasa da 'yan takara suka shigar da ƙara kotu wanda kuma ya shafi yadda za ta wato printing wato ballot papers takardun da za a yi kada ƙuri'a da su da kuma alamar wato jam'iyyun da ya kamata a shimfiɗa a waɗannan takardu. Duk waɗannan suna shafar yadda ake daga zabe a wasu sassan wasu ƙasashenmu na Afirka. Sai kuma akwai basu su kansu 'yan siyasa, idan waɗannan hukumomi sun gama nasu shiri za a gudanar da zabe, 'yan siyasa suna yi duk abin da ya kamata domin su ga sun kawo musu cikas a ayyukansu na gudanar da zabe. Misali ma zan ƙara ba da Najeriya yadda aka kona waɗansu wato ofisoshi na hukumar zabe wanda kuma aka kona da waɗansu kayan aikinsu. Sannan kuma idan ka yi la'akari da ƙasar da jamhuriyar demokradiyyar Congo wanda suka gudanar da zabe watanni biyu da suka wuce, su ma sun fuskanci haka, hatta ofishin gudanar da zabe shi ma an kona shi. To 'yan siyasa duk shirin da hukumar zabe ta yi akwai hanyoyin da 'yan siyasa suke bi su ma su gani sun kawo musu cikas domin su samu galaba a kansu, domin su samu hanyoyin da su ma za su bi su ga sun yi maguɗi ko kuma sun kawo cikas ga harkar zaben.
Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke ya tabbatar da yadda za ta kai a ranar Asabar da aka saka za a sake zaben. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan shiri. To masu sauraron mu sai a muna aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da wato labaran duniya a takaice ba saboda wato kamar yadda kuka gani ba mu da lokaci. A madadin CD da ya hada mana wato sauti da kuma injiniya mu Mr. Kelvin da shi kuma Hafiz Baballe sai karanta mana labaran duniya. Ni Ibrahim Kalma Sigal ke cewa sai kuma da hanki mu saki cikowa da wani sabon shirin.
Bewa Afrika avec la